بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da wannan marece na Juma'a 3 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 20 ga watan 2 a shekara ta 2026 Miladiya. Daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan da ke Wusaitu a cikin birnin Abuja. A yau insha Allah za mu yi darasi na 3. Kafin mu fara karatu, muna da tambayoyi kamar haka. Tambaya ta farko da tambaya ce, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya kara wa malam lafiya, ya saka da alkhairi, amin. Yace, menene hukuncin naɗe hannun riga a lokacin yin sallah? Idan yana nufin naɗe hannun riga, ma'ana faɗe ta kamar babban riga ko wata riga mai faɗi, idan mutum zai yi ruku'u sai ya tattare ta, wannan ba laifi ba ne. Amma idan yana nufin mutum ya ci kwikwiye rigarsa ya riƙe ta a hannu kuma yana sallah a haka, to wannan laifi ne, domin wannan yana cin karo da natsuwar sallah. Idan ya zamo ka tattare rigarka ka riƙe ta, to yanzu gaɓarka ta hannu wacce ka riƙe rigar da ita ka gama ta tsaya irin yadda ake so ta tsaya ba idan kana sallah. To irin wannan shi ne ba a yi. Amma idan mutum ya zo zai yi ruku'u ya tattare rigarsa don ya samu daman yin ruku'u, to wannan babu laifi. Tambayarsa ta biyu ce, me ye hukuncin koyon ilimin addini daga karatuttukan malamai da ake yin recording? Ba laifi, hanya ce daga cikin hanyoyi na koyon ilimi wanda Allah ya sauƙaƙa mana su a zamani. Ka rinƙa bibiyar karatun wani malami ta social media, kila ma har ka sai littafi ka buɗe kamar kana gabansa. Da yawan mutanen da suke zaune a ƙasashen Turai a yanzu, wanda aiki ya kai su, wanda su ba su da damar yanzu su zo su zauna a gaban malamai a cikin gida Najeriya, tunda ba sa nan, ta wannan hanyar suke karatu, kuma sun sauke littattafai da yawa. Da yawa wasu idan ba a yi karatu ba, su suke tuna mana, malam ya muka ji kwana biyu ba a yi karatu ba. To da haka wannan hanya ce daga cikin hanyoyi na zamani waɗanda Allah ya sauƙaƙa don mutane su yi ilimi. Don haka a yau idan ba ka yi ilimi ba, ka rayu da jahilci, ba ka da hujjar da za ka je ka gaya wa Allah. In a da sai an je gaban malami, to yanzu ba sai an je gaban malami ba. In kana jin kunyar ka zo ka zauna cikin yara, yanzu kana ƙuryar ɗakinka karatu zai zo ya same ka. Da tambaya ta gaba ya ce, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya ce, da fatan malam yana cikin ƙoshin lafiya, alhamdulillah. Sai ce ya yi addu'a da fatan alkhairi. Sai ce, tambaya, menene hukuncin sallar mutanen da sun san limamin da ke jansu yana yaƙi wato faɗa da tauhidi da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya bayyana ƙarara kuma ya yadda da salatul fati kuma yana surkulle? To ba sai na ƙarasa sauran ba, a tsaya a nan. Inda ka ce ya yadda da salatul fati kuma yana surkulle, to wannan ya shafa duk wani abu da za ka faɗa. Da farko, ita kalmar salatul fati ba wai a lafazin ta fa muke rigima da masu yinta ba, abinda da yawan mutane ba su fahimta ba, kuma da yawa ko ba su fahimta ba ko sun fahimta amma ba sa so su fito da kalar abin don mutane su gane. Abin da aka ƙunsa a ƙarƙashin salatul fatihi ba wai lafazin salatul fatihi ba, cewar shi wanda aka ba wa salatul fatihi an masa wahayinta ne kuma bayan annabi ya bar duniya. To wannan yadda da cewa za a yi wa wani wahayi bayan annabi ya bar duniya kafirci ne, domin yadda ne da cewa akwai wani annabi bayan wa? Bayan manzon Allah. Kuma ƙaryatawa ne da faɗin Allah, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyi. annabi Muhammad cikamakin annaba ne daga shi ba wani annabi ba a sake wani wahayi bayan sa ba amma shi sai yazo yace an masa wahayi kuma wahayin na shari'a domin salatul fati ai shari'a ce ibada ce ga wani abu da za a yi ga falalarsa ga ladansa wannan shari'a ce ko ka yadda da wannan ko baka salatul fati kai ba musulmi bane domin ka rusa wannan ayar kuma ka karyata manzon Allah na cewa shi annabin karshen zamani ne to wannan shine rigimar dan kada wani ya ce kawai lafazin salatul fati to me a ciki ai lafazin haka za ka gane ba fadan ba a lafazin bane ba kuma a fakaice shi wanda yayi da'awar an kawo masa salatul fati Muhammadul Bakari ko ya fito ya fada a fili ko bai fada ba in ka yadda da abin da yake an masa wahayin salatul fati a takarda hakke to ya ce maka shi annabi ne domin me annabta shine Allah ya maka wahayi na wata shari'a yace ji ka ga yawa mutane to an masa wannan haka ko ya kira kansa annabi ko bai kira kansa annabi ba a yaran ilimi yanzu sunan sa annabi to duk wanda ya yadda da wannan ba wai ya ja ka sallah ba shi kansa sallar sa ba ta yi domin ba musulmi bane kuma kar kai mamaki wanda ba musulmi ba yana sallah kila wanda zai iya wannan tambayar ce ah to malam wanda ba musulmi ba yana kwarai fa wanda ba musulmi ba yana sallah kafirai suna sallah addu'ar da kiristoci suke a kirki mai sunanta sallah Allah yake wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasfiya fadhuqul azaba bima kuntum takfurun sallar da suke a kirki ba a bakin komai take ba tito ne da rawa da tsalle tsalle kuma duk da haka sai mun kona su inda Allah sai ko a masallaci kai sallah akwai sallar da ba ta hana ka shiga wuta wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'ud fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa tabu'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya idan ka rigimar ba a wai lafazin salatul fati ba a yadda da hanyar da salatul fati ta zo duk dan tariƙar da ya yadda da hanyar da salatul fati ta zo cewa wahayin ta akai bayan annabi ya bar duniya ga Muhammadul Bakari ya kawo wa mutane wallahi kafiri ne ko baya yin ta ko ba ka yin ta amma idan kana yin ta kai baka san wannan labarin ba ma domin wannan shine mafi yawa da yawan wanda suke ba su ma san wannan labarin ba amma ka je ka karanta ta a cikin Jawahirul Ma'ani yaya salatul fati ma ugulika ta zo hari ali harajini barada yace shehu tijani ya masa shuftatta haka 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 duk wannan abin da na faɗa haka ya faɗa cewa Muhammadul Bakari ne aka yi masa wahayin salatul fati a takarda hakke bayan ya shiga halwa aka miƙo masa ita kuma aka ce ya je ya faɗa shi ma shehu tijani da yana yin wasu salatuttukan daga baya wai annabi ya zo masa yace ka bar duk wani salati ka kama wannan wannan hanyoyin warware musulunci ne ruguza annabta ne wannan kenan duk mutumin da ya yarda da wannan aqidar to bai halatta a bi shi sallah ba ba wai a bi shi sallah ba ta san ma ba ta yi sai ya koma ya jaddada imaninsa ya yarda annabtar manzon Allah ita ce annabtar karshe daga manzon Allah babu wani annabi shi yasa zaka ga daga cikin su akwai masu fitowa su ce ita salatul fatin ma ta fita annabi yanzu wanda yake fadar wannan har sai an ce maka sallah ba ta yi har kai ka tsaka ka bi shi sallah mutumin da yake maka abu kaza na wane yafi na annabi me yake sai yake maka wane yafi annabi to sannan magana ta biyu da ka fada kace yana surkulle me surkulle tsafi kenan ko shin matsafi musulmi ne farne ne kataba umma taslu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ذاك سحري كافرچي ني جميين سا كافري ني كو yana sujada ya mutu arne ne wuta zai shiga manzo Allah yake duk wanda yaje wajen boka bokan ya gaya masa magana ya yadda bi aiki da ita ma ba ya je kai wajen boka ya je wajen boka ba ma ya gaya masa abu ya ce kai ba kawai ka je wajen sa to sai kai kwana 40 kana sallah Allah ya karba ba in fa ka yadda da abin da ya gaya maka to ka bar musulunci to idan kai da ka je wajen boka zuwan kawai ya lalata maka sallar kwana 40 yaddar da abin da boka ya gaya maka ya sa ka bar musulunci to shi kuma boka mai sunansa shi kuma ya sunansa to galibi inda aka samu matsala a arewacin Najeriya shine mafi yawancin bokaye ba su da sana'a kau na gari banza ne kuma sukan zo su tare a gefen masallatai ko kuma zaman da suke a unguwanni na ba sa fita kasuwa da rana masu kasuwanci sun fita ma'aikatan gwamnati sun fita masu sana'a sun fita su suna gida kun fita kun bar matanku su suna zuwa wajensu suna ba su abin da za su cutar da ku ba ku sani ba to wannan ya sa mutane sai su sakaci sai a samu dan wani masallaci unguwa sai a ce to malam kai tunda kana nan ka rinka kula da shi ka rinka yi mutane sallah sai arni a bashi kula da masallaci je da yawa ku lura a unguwanninmu a arewacin Najeriya galibi za ku ga bokaye su ne limamai amma akan ba su kasan bahaushe ya yi wata barna ya canja wa boka suna shi yasa ba ta fara ɗaya ake gane shi ba sai a ce masa malam ai malam ne mai koyar da tauhidi malam ne mai koyar da fiqhu malam ne boka ma mai duba malam ne da za a yi karfin bacci kuma sai su zo suna waye sai a ce a'a shi wannan ai istihara yake wa yake maka wani ne wani istihara ka taba ji wani ne wani istihara bokanci ne a wannan kai shi da qur'ani yake dubawa wa yake maka ba a tsaji da qur'ani kana tsaji da qur'ani yanzu ka karanta maliki yaumiddin ka buɗe munjayen ka sa sunan wani ka kulle me wannan tsaji ne a je a ka rubuta wasu ayoyin alqur'ani da jini tsaji ne kana tsaji da qur'ani aje a ce a karanta qur'ani amma da baya da baya faji ne ana tsaji da qur'ani ace aje a dauki qur'ani irin namu na gida na rubutun gargajiya ana karanta duk takarda ana jefawa a cikin jini me wannan faji ne aje a ce a samu qur'ani izu 60 a raba izu 30-30 aje gindin masai ta gargajiya a sa izu 30 nan izu 30 nan a zauna a kai ayi ba haya me wannan amma da qur'ani ake yi haka ana tsaki da qur'ani amma qur'ani ba littafin tsaki bane kamar yadda banalin totalin asali ba kayan maye bane amma ana maye da su ko ba a yi ana yi wannan shine abin da ya kamata mu gane Allah ya sa mu gane sai takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malam lafiya kuma ya hamsa ibada amin yace menene gaskiyar cewa idan baka samu sallah akan lokaci ba wai ka bari zuwa gobe daidai lokacinta a wannan ba gaskiya bane wannan ƙarya ne idan mutum bai samu sallah akan lokaci ba na farko abin tambaya ne ya hana shi samun sallar a lokacin idan mantuwa ce ko bacci ko uzuri karɓaffe a shari'a ko ai duk lokacin da uzurin ya kauce kai wannan lokacin shine naka lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha mata zakaraha fa innahu waqtaha idan bacci kake har sallah ta wuce ba kai ba to kai yanzu Allah ya rike maka lokacin ta duk lokacin da ka tashi kai shine lokacin ta a wajen ka idan mantawa kai ba kai sallar ba to yanzu kai duk sauran wanda ke sallah lokaci su ya wuce a wajensa amma kai yanzu lokacin bai wuce a wajensa ba saboda uzurinka karɓaɓɓe ne mantuwa uzuri ce a shari'a domin Allah manzo Allah ya roƙa mana rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah yake ka fa Allah Allah kar ka kama mu in muka yi kuskure ko muka yi mantuwa Allah yake na yarda idan ka mantuwa uzuri ce duk lokacin da ka manta sallah sai ka tashi a sai ka tuno ko yaushe ne ku yi alwalaka ana kai kayanka da kai da wanda yayi ta akan lokaci duk ɗaya fuke kai ma lokacin kenan a wajenka amma a ce kuma yanzu sai ta jira kana raka ta sai jini ko sai gata ko sai gobe to kana da garantin zaka kai gobe wannan bai dace wannan ba gaskiya bane ba ki tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malam lafiya yace tambaya ta ita ce an ce Allah baya ansa addu'ar wanda jininsa ya ginu ko jikinsa ya ginu da haram to malam yaya zan yi Allah ya amsa neman gafarar shi idan ya tuba ma'ana neman gafarar sa idan ya tuba Allah ya maida malam gida lafiya ko ba wani zunubin da Allah baya yafewa sai dai kowane zunubi akwai ka'idojin yadda ake tuba in ana yi dan zunubi ne wanda ya shafi tsakaninka da Allah to sai ka tuba tsakaninka da Allah kuma kai nadama shi Allah yana kallon zuciyarka in tuban na gaske kai ya sani in na ƙarya kai ya sani zai mu'amalance ka da abin da kake kudura da shi ne a cikin zuciyarka amma idan zunubin ya shafi haƙƙin wani misali sata ce to kaga sata laifi ne ga Allah kuma da haƙƙin wani a ciki to ko ka ce Allah na tuba kai tuban gaske Allah ya yafe maka amma fa da saura shi ka dauki kayan mutane ka je kai ne kamayan musu shi ake kira da raddul mazalim mayarwa da masu haƙƙi haƙƙinsu to idan mutum ya cika wannan sharuɗa babu abin da zai hana Allah ya yafe maka haka duk mutumin da ya ci haram kuma yanzu yake nadama to na farko ya tuba ga Allah na biyu ya dau kuɗin nan na haram ya mayarwa da masu shi kayansu inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha tambaya ta karshe yace assalamu alaikum wa alaikum assalam ina hukuncin bin liman da karatun alqunutu na sallar subuhi a asirce ya halatta a bi shi duk da abin da yake yi ba daidai bane ba wani alqunutu tabbatacce da ake yi a iya sallar asuba kuma a asirce wannan hadisi bai inganta ba manzo Allah yana yin qunutun nawazil kunutu in wani abu yana faruwa na alheri ko kishiyarsa kuma yakan yi shi ne a dukkan sallolin farilla ba sai iya asuba ba kuma yana yi ne a bayyane ma mu suna jin ne annabi yake roƙa kuma suna cewa amin 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 sannan kuma akwai kunutu na wuturi kadai shi kuma a wuturi kadai ake yin sa ana sallar dare ta wuturi kuma suna da dan bambance-bambance amma yanzu ba lokacin bayani bane haka dai a ɗauki cewa a sallar asuba akwai kunutu kuma kunutun nan liman kaɗai ya san me yake faɗa kuma a ɓoye ba a ji wannan babu shi a musulunci domin hadisin da ya zo da wannan bai tabbata ba Allah ya sa mu gane akwai wani mara lafiya da yake neman addu'a muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ya ba shi lafiya da dukkan marasa lafiyanmu na gida da asibiti wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba akwai annoba ta gobara da take ta faruwa a jihar mu ta Kano a kasuwanni kusan yanzu kashi-kashi ya kai wajen kashi biyar muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka Allah ya dakatar mana da faruwar haka abinda aka rasa na dukiya Allah ya mai da ninkin ba ninkinsa kuma lallai ne ƴan kasuwanmu musamman na jihar Kano inda na fi sani lallai sai sun shiga taitayinsu kuna neman kuɗi ririn amma kun kasa kusan dabarar da za ku yi ku tsare dukiyarku idan ka shiga kasuwanninmu za ka yi mamaki za ka yi takaici dukiya tana nan narke a cikin kasuwanni wasu ma fa har a cikin kasuwannin suke aje kuɗi ba sa kaiwa banki kuɗi kai suna aje shi a kasuwa kika ji in an yi gobara wani ya ce maka a shagonsa bayan kaya akwai kuɗi miliyan ɗari kaza amma ba za ka samu hanyar da kai mutum ma za ka bi ka wuce ba ballantana mashin ballantana motar kashe gobara in ana gobara sun cike ko'ina sun matse ko'ina wannan yake sawa ko gobarar ta tashi kafin a shawo kanta sai an sha wahala sai ta yi barna kuma yanzu a ce manya-manyan kasuwanninmu irin na jihar Kano ba su da helikwaftar kashe gobara nasu na kansu jira suke gwamnati ta zo ta kashe musu wani ɗan kasuwa ya gaya min ya ce malam wata rana muna cana gobara makamancin wannan ta taɓa faruwa amma kafin minti 30 an kashe ta kini helicopter sun tashi sun fesa chemical sun fesa ruwa sun kashe ta amma yanzu totally gaba ɗaya jihar Kano ba ta da isassun kayan kashe gobarar da in ana gobara a jihar Kano za a kashe sai an kawo ɗauki jihar Katsina jihar Jigawa to kafin motar kashe gobara ta zo maka da jihar Jigawa gobarar ta ci abin da za ta ci kuma in ma motar gobarar ta zo babu hanyar da za ta shiga gaskiya ya kamata duk da mune muku jaje amma ya kamata gaskiya ne karatun tanan ku daina tunanin cewa wani ne zai kawo muku dauki daga waje duk wanda zai kawo muku dauki daga waje idan musiba ta faru makamance wannan taya ku ya zo yi amma ku ne asalin masu aiki sannan su kuma gwamnati su sani amana ce a kan su na su kula da dukiyar talakawa wani abin shi talaka baya iya yi wa kansa amma gwamnati sai ta shigo da karfin mulki ta gyara saboda ita kanta gwamnati tana samun revenue daga hannunsu in kasuwancin ya durkushe ya lalace nauyin kan gwamnati zai sake dawowa ta rasa hanyar revenue ɗinta kuma ƴan kasuwa ƙanana waɗanda gobarar ta cinye wa jari da yaran kantina duk ƙarshe kan gwamnati za su dawo wasu za su koma ɗan ta'adda, wasu koma masu kwacen waya, wasu koma kaza. To dole dai nauyin kan gwamnati ya sake dawowa. Haka muna kira ga gwamnatocinmu da kuma su kansu 'yan kasuwa, lalle ya kamata a duba. Allah Maɗaukakin Sarki ya shiga cikin lamarin. To sannan saƙo na ƙarshe kafin mu fara karatu, a jiya ina jin wasu sun gani a Kilif, ɗan ƙalaƙato 'yan tafi ne sun kawo wata shubha cikin al'ummar musulmi, wai ba kuskuren baki. Yanzu su kuma wata sabuwar fatawa a addinin su ba kuskuren baki in ana azumi. Larabawa suka ce satubbi lakal ayyamu ma dumta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tazawwaj. Bawashe yace kowa ya dade zai ga da dau. To abin tambaya shine wai daman dan kana kaso ya yadda da kuskuren baki a alwala ne? Idan ya yadda da kuskuren baki a alwala to ya sauka daga kana kaso. Ana ya musulunta kenan. Yau ai kuskuren baki ba ta zo a Qur'ani ba. Kuma kun ce ku duk abin da bai zo a Qur'ani ba ba ku yarda da shi ba. To jawo mana ayar kuskuren baki a Qur'ani. Babu ita. Ya ka magana ce ana yi ana ƙaryata kai. Ka ce ba kuskuren baki yanzu a da azumi. Okay, to kafin azumi akwai kenan. To in akwai daga wace ayar? Allah ya shirye da mu. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 193 cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Haka yau za mu tashi farkon aya ta 194. Faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, ash-shahrul haramu bish-shahril haram. Me Allah yake?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ash-shahrul haramu bish-shahril haram wal hurumati qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
To wannan aya ci gaba ce dangane da maganar ramuwa. Idan an maka karama, musulunci bai hana haka ba. A ayoyin baya Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce wala tuqatiluhum 'inda al-masjid al-harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqatiluhum kadhalika jazaa'ul kafirin. Kada ku yaƙi kafirai a cikin masallaci mai alfarma, ma'ana a Makka kenan, sai fa in su ne suka fara yaƙar ku a nan. Allah yake to in ku su suka fara yaƙar ku a nan to ku ma ku rama. An gane ko? Sai Allah yake ash-shahrul haramu bish-shahril haram. Domin wata mai alfarma daidai yake da ɗan uwansa wata mai alfarma. Kamar yadda gari mai alfarma kimarsa ɗaya take da ta gari mai alfarma. Abin nufi ana so a ce da kai, uba bai fi uba ba, uwa ba ta fi uwa ba, gari bai fi gari ba. Idan mutum ya keta alfarmarka a gari kana da damar karama. Idan mutum ya zagi mahaifinka kana da damar kai ne karama. An gane ko? To amma idan ka ga dama ka ce ka yafe, wannan kuma fa lalaci. Amma in baka yafe ba karama, to baka saba wa Allah ba subhanahu wa ta'ala. Domin wannan shi yake bayuwa zuwa ga zaman lafiya a duniya. Idan wani ya san cewa in yayi maka ba daidai ba a wani lokaci, kai kana jin nauyin lokacin ba za ka rama ba, to ba zai rinka yi maka ba sai lokacin ya yi. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala tare da ya sanya Makka ta zama gari mai alfarma, amma bai yadda a keta mutuncinka a Makka kai kuma ka tale ba. Tare da ya sanya watanni masu alfarma, ya ce kar a yaƙi a cikinsu, amma tare da haka bai ce fa in aka takale ka kar ka rama ba. Ina fata an gane. Haka Allah ya ce ash-shahrul haram, wata mai alfarma, bish-shahril haram, daidai yake da wata mai alfarma. To wannan ayar ta tabbatar da cewa akwai watanni kenan masu alfarma. Waɗannan watanni masu alfarma kuma guda 12 ne, inna iddata shuhuri guda 4 ne cikin 12. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hakika adadin watanni na shekara guda 12 ne rubuce a littafin Allah, ma'ana a lauhil mahfuz, yawma khalaqa as-samawati wal ard cin ranar da Allah ya halicci sama da kasa ya rubuta watanni 12 a lawhil mahfuz sai yace to cikin watanni 12 nan arba'atul hurum akwai hudu masu alfarma ma'ana masu daraja ta musamman sai Allah yace fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku rinka zalunta kawo kanku a cikin su kula da ayyukan ibada gujewa ayyukan sabo saboda waɗannan watanni na musamman ne daga cikin su akwai watan Zulqa'da Zulqa'da yana daga cikin ashhurul hurumi to wannan shine abin da ake nufi a nan watan Zulqa'da shine ash-shahrul harami a wannan aya al-imam Ikrima ya rawaito daga Abdullah dan Abbas da Dhahhak da Suddi da wasu daga cikin malamai magabata dukkan su suka ce lamma fara rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu'tamiran wata rana annabi ya taho daga Madina ya zo Makka zai yi umara fi sanati 60 min al-hijra wanda wannan ya faru ne a shekara ta 6 bayan hijra wa habathu al-mushrikuna 'an ad-dukhul wal-wusul ila al-bayt sai mushrikai suka tare wa annabi hanya suka ce ba zai shiga Ka'aba yayi umara ba wa sadduhu suka kange shi liman ma'ahu min al-muslimina da duk wanda suke tare da shi cikin musulmai fi zil-qa'dati aw zil-qa'da an gane ko wa huwa shahrun haram kuma shi watan Zulqa'da wata ne mai alfarma ba a yaki a cikinsa da suka gano ga annabi ya taho kuma a wata mai alfarma kuma shi baya yaki a wata mai alfarma sai suka shirya su yi masa ta'addanci a watan mai alfarma sai suka tare masa hanya to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kula su ba ya biye musu ba ba a yi fadan ba sai ya kyale ya koma Madina to shine cikin hikimar Allah shekara da ta zagayo sai Allah madaukakin sarki ya bashi umarni cewa ya zo ya fito Makka ya zo ya tursasa mutanen Makka ko ta karfin kiyaye shiga garin ko kuma kewayowar da yayi shekarar da ya dawo kuma sai ya dawo a watan Zulqa'da to shine sai suke cewa a ya kuma zaka zo a watan Zulqa'da da karfin soja ka matsa mana ka shigo mana gari kenan ka ce ka alfarmar wata ne alfarma to shine sai Allah ya ba su amsa ku a can da kuka tare shi ba watan mai alfarmar kuka keta ba haka shi ma yanzu dan ya rama ai wata mai alfarma bai wata mai alfarma ba ash-shahrul haram bish-shahril haram wata mai alfarma kai daidai yake da wani wata mai alfarma haka in kai laifi a wata mai alfarma ba zai hana harama a wata mai alfarman ba in ka zalunci wani a wata mai alfarma ba zai hana a dauki fansa a kanka a wata mai alfarman ba to nan akwai abin da larabawa suke kira da ba'ul tashbihi ko ba'ul tamthili ko ba'ul insafi anan da aka ce ash-shahrul haram bish-shahril haram kamar ka ce ne ash-shahrul haram kash-shahril haram da ka ba'ul din nan a madadin kafin take yoso da dama a larabci idan ana so a kwatanta wani abu da wani abu sai a ce kaza ka kaza kamar a ce aliyu kal asad aliyu kamar zaki ne wannan kafin din shi ita suke kira da adatut tashbihi harafin da ake kamanta abu da shi kamar kai ne a Hausa kace kamar kaza an gane ko ko a larabci ba iya kafin kadai ake kamance shi ne da ita ba ana ba ita ce kadai harfu tashbihi ba akwai ba'u akan ce aliyun bil asad bi ma'ana kal asad kamar yadda sukan ce wajhuka bil badari bi ma'ana kal badari akhlaquka bil miski bi ma'ana kal miski an gane ko haka anan Allah yana kwatanta wata mai alfarma ne da wata mai alfarma ko da wannan ne muka kalubalanci dan dariqat tijaniya dangane da cewar da Shehu Ibrahim yayi a cikin littafin sa Majmu'ur Rasail cewa shi ma yana yin kunfa ya kunu yace wa amri ka amrillahi in qultu kun yakun wa kullun bi amrillahi fa hukum bi qudrati dinda suna cewa asalin baitin wai na Sidi Abdul Qadir ne amma bincike na ilimi ya tabbatar da cewa Sidi Abdul Qadir bai faɗi wannan ba ƙarya ne amma shi Shehu Ibrahim a cikin littafin sa Majmu'ur Rasail shafi na 80 ya faɗi wannan wa amri yace ni ma umarni na ka amrillahi kamar na Allah ne haka bi amrillahi da yace anan ba'u tashbihi ce irin ta ash-shahrul harami bish-shahril harami wai shi ma idan ya ce wa abu kun abin yana kasancewa kamar yadda Allah in ya ce kun abu zai kasance innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun innama qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun sai ya ce wa kullun bi amrillah kuma duk wannan wai yana yi ne da izinin Allah akun bi kudrati zaka kayyadani na ita ina da iko a wata wakar cikin kwanakiriya yace kuma yace sadakastani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila tasrifi wai Allah yake bance shi bil ilmi da ilmi wanda ba wanda ya sani sai shi wat tasrifi kuma Allah ya bashi ikon juya duniya duk abin da yake so ya faru a duniya wai yana yi a shine suka ce wata rana yana tafiya a jirgin sama wai mai ya kare wai ya kara wa mun jirgi ba sama waye ce in qultu kun da nace abu ya kasance ya kun abin yana kasancewa bila tasrifi ba ba ta lokaci ba kan kafa wannan kayani Allah kadai shine mai kunfa ya kulu innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakunu fi yake fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un daka wannan ba'un din da shehu ibrahim yayi amfani da ita wa amri bi amrillahi ba'u tashbih ce irin ta ce a cikin ash-shahrul haram bi shahril haram bangiji yace wal hurumatu qisas su al-farmomi daidai da daidai suke al-farma ta wata daidai take da ta wani wata ma'ana wata ne al-farma daidai take da dan uwansa wata ne al-farma al-farma ta gari daidai take da al-farma ta gari al-farman makka ga wanda aka yi wa ba daidai ba a ciki daidai take na shi ma ya rama a makka in ya rama kuma bai keta alfarma ba ubangiji ya ce famani ita da alaikum duk wanda ya tsallaka muku iyaka ya yi muku ta'addanci fa aka duwa alaihi to kuma ku tsallaka masa iyaka ku rama ta'addancin da ya muku to anan kun ga kamar yadda muka faɗa a jiya akwai abin da ake kira da mushakala da mumasala da aljaza shine ai maka abu karama to su larabawa ramuwar ma suna kiranta da sunan laifin kaga wanda yayi maka ta'addanci sai a ce kai masa ta'addanci kai ba ta'addanci kai da kai ramuwa kai amma su a larabci sukan ce wa mai ramuwa dan ta'adda abin nufi mai rama ta'addanci amma asalin dan ta'adda shine wanda ya fara yin laifi wanda ya ta'addanci kamar anan daidai da fadin Allah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha daidai da fadin Allah fa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqitu bihi shine amru dan kulsum yace ala la yatahallal ahad alaina fa najhal fawqa jahlil jahilina yace ahir kada wani ya mana wauta mu ma sai mu wauta sama da tawaye abin nufi sai mu rama wauta da haka larabawa suna yin wannan sanan Allah madaukakin sarki shi duk wanda yake tara muku iyaka ku ma ku ke tara masa iyaka amma ka rama kar ka wuce inda yayi maka ka tsaya daidai an gane ko mana a musulunci babu ai kayan kara kai na itace idai ayo ma kayan kara kai na kara ai ma na itace kai na itace ai ma allura kai allura ma ba ai ma allura kai jarma babu magana gramuwa gayya ta fita gayya ta ci a babu wannan a musulunci idan dai ba za ka hakuri ba za ka iya hakura ba to karama amma daidai da yadda aka yi maka yusinni wal juruha qifa Allah ya katabna alaihim fiha kuma yahudawa mun rubuta musu a cikin littafin at-taura annan nafsa bin nafs cewa rai daidai take da rai wal aina bil aini ido daidai take da ido sauran ni kuna kuma idan an yi sai ai tsafi ai hafashe mutum ne zo ya sare ka da wuka to ba a cewa kai tsaye a sare shi da wuka a'a sai an tsaya an duba zurfin ciwon kana wasu mutum ne suka fada a zamanin annabi sai ya ji wa ɗaya rauni ba za la ce ka ji shi a biya ne yanzu sai aka je aka kiyasi aka ce a biya ko aka bashi abin sai hakin ka kai ba kawai musulmi ba shi da ya barna shi yanzu shine musulmi galibi dan uwan mutalaka suna da san kansu lalle idan mutum yayi ba daidai ba musamman aka gane danganci yayi yayi za a yi masa ubangiji madaukakin sarki yace wattaqullaha lalle ku ji tsoron Allah ba na ku kiyaye dokokinsa wa alamu kuma ku sani anna allaha ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da bayin sa masu tsoron sa ko malamai suka ce ma'iyya iri biyu ce akwai al-ma'iyyal amma akwai al-ma'iyyal khassa Allah yana tare da kowa domin ubangiji yace alam ta alam anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa wa inna allaha la ma'al muslimin inna allaha ma'al muttaqin in wallahu ma'as sabirin wannan ba iya kasa kina kamar yanzu ne a ce wani ai yana tare da shugaban kasa ba ana nufin in ka ga shugaban kasa zaka gan shi manna a jikin sa ba ma'ana yana da wani matsayi ne musamman a wajen shugaban kasa an gane ko sannan mu gane cewa cewa Allah yana tare da wani cikin bayi ba fa yana nufin da zatin sa ba domin Allah ya fi karfin ya kasance tare da bayin sa da zatin sa a'a Allah yana tare da bayin sa ne da ilimi da iko duk inda kake Allah yana kallon ka duk inda kake bai gagara Allah ya zartar da wani hukunci akan ka kuma hukunci yayi aiki ba talabijin a studio ana daukar sa ba amma idan ka buɗe talabijin a can sai ka ganshi a can sai ka ganshi to abin tambaya shine shi wanda ka gani a talabijin shine mutumin ko hotonsa ne hotonsa ne na'ura kawai ka gani ya zaka zunguri talabijin ka amma gulatu sufiya masu aqidar wahdatul wujud dan komai Allah daga cikin sufaye su suka fara bata wannan fassarar ta Qur'ani sai ai Allah yana tare da kowa a ko ina da tafiya sai tafiya sai ce maka ko ai wani ma ya zama Allah ai wani ma ya zama Allah ai Allah ya shiga jikin wani ba a miliyan waje nan ake yin ta saboda haka wannan lissafi ne irin na kiristoci su ce Allah ɗaya ne kuma uku ne ba wata calculation da za ta karbi wannan lissafi uku kuma ɗaya ba yadda za a yi uku ta zama ɗaya kidaka dai aqidar musulunci Allah ɗaya ne shi yasa da Allah yake so ya kai annabi inda yake da zatin sa shi yasa aka dauke shi aka kai shi sama lam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak subhana allah lalle alla ma'al muttaqina yana tare da masu takawa ko wannan ya ishe ka ka zamo mai takawa domin Allah zai kasance tare da kai duk wanda Allah ya kasance tare da shi ba za a taba yin galaba akan sa ba
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله مع يحب المحسنين.
الله يقول وأنفقوا كما ديكو تشير ولو أمرنهم ميميني domin a baya makamantarsa sun gabata da aka ciyarwa tana daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci tana daga cikin abubuwan da Allah yake yawan umarta bayi da su musamman a watan Ramadan kun ga ayoyin azumi ne suka gabata sai Allah yake ta goye waɗansu umarni a kan na azumi fahimta mai kyau kuma ba wai yanzu ba tun zamanin sahabbai aka fara wa ita wannan ayar gurguwar fahimta tun sahabban annabi ba su bar duniya ba suke ta kokarin gyara fahimtar mutane domin yanzu sau da dama idan kai wani abu na ganganci sai a ce wala tulqu bi aydikum ila talu sai ka jifa kanka sanadi har zuwa Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda Huzaifa ya karanta wannan aya wa antu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila talu ka sai ce nazalat fil nafaqati ayar ta sauka ne akan ciyarwa idan aka ce ka ciyar kana da abin ciyarwa kuma ga masu bukatar ciyarwar sai ka kika ciyar da su ko kai ka cuci kanka ka jefa kanka zuwa ga halaka domin ya tabbata hadisi qudusi cikin abin da Allah zai tuhumci mawadata da shi a ranar lahira zai ce ya kai wani na baka dukiya amma na ji yunwa ka kika ciyar da ni sai mutum ya ce ya ubangiji ya za a ka ji yunwa alhalin kai ne ubangijin talakai sai ce ba ni nake nufi ba wani dan uwanka ka san yana cikin bukata yana cikin yunwa kai kika ciyar da shi da ka ciyar da shi da ni ka ciyar ni zan biya ka sai kaga mutum yayi nadama ina ma dai a ce nayi a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba da ta ayat tana magana ne akan ciyarwa al-imam ibnu kathir yace wa ruwiya an ibn abbas an rawaitu daga abdullah dan abbas da mujahid da qatada da dhahak da hasan al-basri sai sun faɗi kwatan ka sun wannan magana da huzaifa ya faɗa sahabbai za su kai musulunci kasar italy an yi yaƙi ne girma tsakanin rundunar musulmai da rundunar kafirai a lokacin da ake gwabza wannan yaƙi sai wani daga cikin sahabbai mutanen madi mutanen makka sai ya yi kundin bala ko kunar bakin wake ana shi kadai bi yaƙe-yaƙen da annabi ya yi tare da mu aka je wa nasarnahu mun taimaki manzon Allah falamma fashal islamu wa zahara lokacin da musulunci ya yaɗu ya samu ɗaukaka ijita ma'ana ma'sharal ansari da jiyan sai mu mutanen Madina muka taru muka yi mitin a boye annabi ma bai sani ba kafin mu mun zama abokan annabin sa mun zama mataimakan annabin sa hatta fashal islam yanzu ga musulunci ya yadu ko ina da ina wa kafaru ahluhu yanzu musulmai kin yawa wa kunna qad asarnahu ala al ahlin wal amwal wal awlad da kafin musulunci ya kai haka duk mun dena kasuwancin mu mun dena noman mu mun dena kulawa da iyalan mu saboda mai damuwa da sha'anin musulunci sai kaga mutum ya tafi wa'azi wata biyu wata uku bai kula da matarsa ba bai ba ta haƙƙin aure ba sai kaga mutum ya daina zuwa kasuwarsa duk dai da awar musulunci suka ce duk mun yi wannan awancan karo na farko to yanzu bukata ta biya musulunci ya karku musulunci ya samu nasara sai suka ce waqad wada'atil harbu awzaraha kuma yanzu ma wutar yaki ta lafa yanzu ba kasafai kake ji ake kawo annabi hari ba ko shi ya kai فَنَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِنَا وَأَوْلَادِنَا فَنُقِيمُ فِيهِمَا to ina ma dai yanzu mu dan sassauta mu koma kuma mu kula da iyalan mu mu kula da dukiyoyin mu mu kula da ƴaƴan mu wanda suka yi wannan mutum din aboye annabi ma bai sani ba amma sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya Abu Ayyub yace fa nazala fina wa anfiqu fi sabilillahi ta take ga aya ta sauka Allah yana jin kunnan mu ku ci gaba da abin da kuke yi na hidimar musulunci na kashe wa addini kudi dan ya buwaya wala tulqu bi aidikum ila taluka karku da kan ku halaka da haka Abu Ayyub yace fa kana tahluka fi iqamati bil ahli wal mali wa sarki jihad da haka sai muka fahimci abinda Allah yake nufi da jefa kai cikin halaka shine daina hidimar addini dan ka kula da yaya daina hidimar addini dan ka kula da dukiya idan kai haka ka jefa kanka halaka domin idan an je lahira ba abinda zai tsayar da kai cikin wannan hidimar addini ƴaƴanka guduwa za su tsaka to in ka kama abin da zai gudiye baka kabar wanda zai tsaya maka kai ne ka je fa kanka ga halaka yau mai firu almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani anka da kai wa hidima ka bata rayuwarka dan shi matarka da kai wa hidima ka bata rayuwarka dan ita a ranar lahira ba ma ka so ta ganta amma masallacin da ka gina talakawan da ka ciyar marayun da ka tarbiyantar bohol din da ka haƙa aka sharuwa waɗannan su za su zo su tsaya maka a gaban Allah su za su zama gatanka ko a kabari duk soyayyar da ƴaƴanka suke maka da duk soyayyar da matarka take maka idan aka kai ka kabari aka binne ka ba wanda zai iya zama awa biyu tare da kai wato idan suka dawo gida suka shiga fantamawa da dukiyar taka sun ma manta da mai ita shi yasa Allah yana da hikima da na lahira baya dawowa da na lahira yana dawowa da yau yakin da za a yi a duniya Allah ka kai sai wani makiyinka ne ko gaishe ka baya yi gaba kuke yi amma ka mutu matarka ta aure shi ya gaji gidanka ka zo ka tarar da shi kafi kabi a gidanka kaga inda ana dawowa ai ba za a zauna lafiya ba shi yasa Allah yake nuna mana mai cin dan mu riki mai cin kada mu riki mara cin mu a tunanin mu hidimar iyali da hidimar dukiya da hidimar ƴaƴa ita ce mai cin a hidimar addini ta kuci tare da cewa hidimar iyalin ma tana daga cikin hidimar addini hidimar ayyan ma tana daga cikin hidimar addini amma kace zaka tare maka kabar wani abun bayan ita ko kusa ka babu kai asara ka kace ni shi ka kama gani shi yasa malaman musulunci sun yi fassara guda uku a karkashin wannan ayar a takaice wasu suka ce abinda ake nufi da jefa kai zuwa ga halaka shine mutum ya tattare dukiyarsa yana kula da ƴaƴansa da iyalansa amma dan an nemi sadaka neman sadaka a masallaci ko an nemi wata gudunmawa ta gina rijiyar burtsatsai ko kaza ce a mu hidimar iyali ta ishe mu ta sha kan mu a Hausa yace a cikin ido ake tsauriya yadda zaka kula da iyalanka amma kar ka yadda a dukiyarka babu wani kaso da kake sawa a asusun masallacin ungwaku babu wani kaso da kake warewa na dukiyarka wajen kula da marayun makotanka babu wani kaso da kake warewa na talakawa mayunwata mabukata to in kai haka lallai ka jefa kanka zuwa ga halaka a wani kaulin na malamai suka ce yana daga cikin jefa kai zuwa ga halaka shine mutum yana aikata laifi ya tabbatar laifin yake yi kuma shedan ya zo ya zuga shi ya ce masa ko ka tuba Allah ba zai karba ba domin yana daga cikin jefa kai zuwa ga halaka domin da ka yarda da wannan wahayin na shedan aini yanzu ma na kai inda ina jin ko ka tuba Allah ba zai yafe ba yanzu abin da ya rage maka kawai shine ka ci gaba da yin laifin ko akwai mutanen da da yawa shedan ya musu irin wannan busar a zuciya suna aikata laifi sun yarda abin da suke yi laifi ne kuma yanzu shedan ya gamsar da su cewa wai ko sun tuba ma Allah ba zai karba ba shine sai kaga mutum yana ta yin laifi yana ta yin laifi idan sa ya riga ya rige a cikin aikin laifi saboda shedan ya gamsar da shi cewa in ya tuba ba zai Allah ba zai karba ba wannan ma jefa kai ne zuwa ga halaka domin ba ranar da zaka dawo in kai kana da wannan tunani sai dai kullun kai ta gaba sannan malamai suka ce har ila yau yana daga cikin jefa kai a cikin halaka shine mutum ya san ga abu da yake na daidai kuma ya ki ya tafi yana yin abin da yake ba na daidai ba amma dangane da hukuncin kundin bala ko kunar bakin wake Hafiz Ibn Hajar kamar yadda Dr. Mustafa Al-Adawi ya kawo a cikin At-Tafsil li Ta'wil At-Tanzil Ibn Hajar yake cewa malamai sun tafi akan cewa shi kunar bakin wake yana halatta amma da sharuɗa daga cikin sharuɗan ya zama dan a raunata sojojin kafirai sojojin kafirai sun fi karfin na musulmi ko sun kulle wata kofa suna cutar da musulmi ta bayan kofar kuma an gagara a buɗe ta to ba laifi bane wani daga cikin musulmi ya daura bam ya fasa ta domin ya ceci sauran ƴan uwansa sannan kuma ya zama dan ya sa tsoro a zukatan kafirai dan su ba za su iya wannan ba idan kai to sai ka tsorata su Allah kuma ya ce wa idullahum masabatu min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum sannan ya zama fadan da za a yi kunan bakin waken a cikin sa ya zama fada ne wanda musulunci ya yarda da shi ba fadan ta'addanci ba irin abubuwan da suke faruwa a kasashen mu wani ya daura bane zai fasa mutane ya kaza wannan fadan ta'addanci ne ba fadan musulunci bane ba amma in dai fada ne na musulunci akwai yanayin da yana iya halatta a yi kunan bakin wake domin sau da dama wata ran sai ta mutu sauran rawukan suke rayuwa ita kanta kalmar kunar bakin waken a yadda ake bada labarin ta an ce wani sarki ne daga cikin sarakuna da aka yi a da kawo da shi shine idan zai yi hawa na shekara sai a samo masa garjejen kato saurayi lafiyayye ba doki amma ba zai hawa doki ba fa ko sai a samo saurayi garjeje sai a yi wannan saurayin kwalliya kamar ta doki sai hawa bayansa kuma saboda cin mutunci sai biyu da shi har ta gaban iyayensa dole iyayensa sun fito sun kalla to shi kafin sa kenan ta mulki an ce shi bakin wake wani jarumin saurayi ne baki ne kuma shine ake ce masa bakin wake to sai ce wai yake wayo kansa a wannan shekara sarki yace shi zai hau yake ne yake to daga yau ba za a sake hawa wani ba to shi bakin wake an ce a gefen ugwansu akwai baba wajen rini rijiyoyin baba sai dai ya samu wata tsohuwar rijiyar baba ya cika ta da wuta bakin wake ya zo yana neman yafiya a wajen iyaye da 'yan uwa ina kuyafe ni ana bakin wake ne ya faru wannan hawan ba da kai aka fara ba wani ma an haushi kuma ya ci gaba da rayuwa ce a ni dai na san me nake kuma ya fi mu to kawai da sarki ya hau bakin wake sai da ya bari an zo daidai wajen wannan rijiyar sai ya kankane sarki da ya tafi kawai sai ya danna da shi da sarki a cikin rijiya sai suka kone sarkin ya mutu bakin wake ne mutu to daga dalle ba hausa ya samu sunan kunan bakin wake to kaga bakin wake ya mutu amma sauran mutane sun zauna lafiya Zaka dai Ubangijin ce wala tulqu bi aydikum ila taluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Kalmar at-taluka masdari ne. Daidai yake da halak. Daga halaka ne ya halaku halakatan wa halakan wa talukatan. Zaka Allah ce wala tulqu bi aydikum ila taluka kada ku jefa hannuwanku zuwa ga halaka. Sannan a ka'idar Larabawa su fi'ilin alqa ba sai marka ta'adiya da babu. Ba a cewa alqa bika ba. Sai dai a ce alqahu an gane ko a madadin a ce wala tulqu aydikum ila taluka wannan shine abin da larabawa suka sani asali a grammar amma qur'ani sai ya zo da wala tulqu bi aydikum ila taluka ya ƙara ba shine wasu malaman lugar larabci suka ce wannan ba'un din za'ida ce ƙari wasu kuma suka ce a'a ba ƙari bace larabcin ana iya faɗa haka amma ba shi yafi shahara ba me yasa Allah ya faɗa din ya nuna wa larabawan da ba su iya wannan yaren ba ko ba su iya wannan kalan na zance ba su sani wannan din ma ba laifi bane in hanyi domin shi alqur'ani yana daga cikin mu'jizarsa hatta yaren larabci qur'ani yana jara wa larabawa shi akwai kalmomin da zaka samu larabawa ba sa faɗa su a yaren su asali amma qur'ani sai ya zo ya faɗa dan ya jara musu ko suna ganin faɗan laifi ne sai qur'ani ya zo ya faɗa dan ya nuna faɗar ba laifi bace Qur'ani yana daga cikin mu'jizozinsa irin waɗannan abubuwa da haka Allah ya ce wa akhlu kuma dai ku kyautata inna Allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana son bayi masu kyautatawa kyautatawa malamai suka ce akwai kyautatawa kai akwai kyautatawa tsakanin bawa da mahaliccinsa akwai kuma kyautatawa tsakaninka da ƴan uwanka kyautatawa kanka shine kai abin da Allah yake kai kama daga imani da aiki na gari in kai haka ka kyautatawa kanka in ba kai haka ba kanka ka cuta ba kowa ka cuta ba kyautatawa Allah shine ka bi umarnin da ya faka a matsayin godiya bisa ga ni'imomin da ya maka. Sannan kyautatawa ɗan uwanka shine wanda kake iya kyautatawa cikin maganganun ka kyautata masa, wanda kake iya kyautatawa cikin ka dauki dukiya ka bashi ka kyautata masa. Sannan kuma kyautatawa baki da sanadiyya ce daga cikin sanadai da suke kai mutum aljanna. Ubangiji ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum التي أرضها السماوات والأرض إذا للمتقين لكي الذين يمسكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لكي والله يحب المحسنين للي ألا مدعوكي سركي ينا سما سكوتة تاوى وعطوه أن يزو زي مسلمك Allahu ma'ana al-umman.
Kuchi. 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 Abayin. So.
What do you think that I wanted to come inside as a started this part? I see somebody that never worked for you, never do you in short time. So that who sees that love, the team and the situation of the world. Actually, good protection. In a sense, I mean, it's from the other side of the world. Likewise.
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله